إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم bayaka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna ɗaya ga wata na shidda hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama shekara ta 1441 wanda haka in ya dace wa 26 watan fari miladiya ta 2020 إن شاء الله تعالى زامي درسي نتقص أتكل للتاهم خذ عقيدتك من الكتاب والسنة الصحيحة واللفن شيخ مالم محمد زينو مسألة تقرشي دموك تيا أكي مالن ياتت ونامن أكا أبن دي شاهي توصلي بمعنى نيمان كسنشي زواج الله سبحانه وتعالى تيا باوا زيني مكسنشي زواج الله darasin ya riga ya gabata a ba yau zamu tashi tambaya ta 38 malike cewa al yahtaju du'a liwasitati basharin shin addu'a tana buƙatan dole sai an sanya wani daga cikin ɗiyan adam ya zamanto tsani tukun ubangiji subhanahu wata'ala ya amshi wannan addu'a bi ma'ana kai dan uwa musulmi ko kuma ke ƴar uwa musulma kana da ikon da zaka roki Allah kai tsaye ko kuma a dole sai ka biyo ta kan su wani da su wani tukun ubangiji subhanahu wata'ala zai saurare ka so shine malaka ke cewa la yahtaju du'a li wasitati basharin addu'a bata ba wani buƙatuwa a wajen yin addu'a game da cewa a sanya wani ya zamanto tsani tsakanin bawa da ubangiji dalilin malam akan wannan maganar fadar Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul baqara aya ta 186 Allah ke cewa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina suka tambaye ka akai na Allah ce ka hodi musu inni qarib ni ina kusa sannan kuma ujibu da'wata da'i idza da'an ina amsa kiran mai kira a lokacin da ya kiraye ni wannan yana mana nuni akan cewa lalle a lokacin da bawa ya tashi yin addu'a to yayi kokari matuƙa ya ga cewa ya roki Allah subhanahu wata'ala kai tsaye kawai abin da ake bukata a wajenka shine ka kiyaye wasu lokuta da suka kasance sanannu wajen amsan addu'a irin misali tsakanin kiran sallah da ta da ikama irin misali lokacin da kai azumi ka zo shan ruwa ko kuma a cikin madacin azumin gaba daya ko kuma irin misali kaso na ƙarshe a cikin ukkun dare sannan da lokacin safkar ruwan sama da lokacin da kake cikin bulaguru waɗannan lokuta ne waɗanda idan ɗan adam ya adda ubangiji subhanahu wata'ala yana amsa mishi kai tsaye sannan ko mutun yayi kokari ya zamanto abin da yake ci ya zamanto halal wannan iya ɗaya daga cikin abin da yake sa addu'a ta karbo amma ba daidai bane ba duniya a rabu kashi biyu wasu bangare su ne masu yin addu'a wasu bangare su ne ake wa addu'a bi ma'ana ya zamanto a ce ga wasu mutane kawai su addu'a kawai shine aikin su biyu a riƙa ba su kuɗi suna ba mutane addu'a wannan bai daga cikin tsarin da addini ya karantar za mu zo mu ji ƙarin bayani akan haka insha Allah ta'ala manzala sallallahu alaihi wasallam ne yake cewa wasu lokacin da yaji suna roƙon Allah suna daga murya suna daga sauti manzala ce innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum kuna kiran wanda yake sami'an meji ne qariban yana kusa da ku wa huwa ma'akum yana tare da ku da ilimin shi yana tare da ku anan da ilimin shi bimana ubangiji ya san abin da kuke ya san abin da kuke tattaunawa ya san aka abin da kuke roƙon shi don haka babu buƙatan daga sauti a lokacin ambaton Allah ko kuma a lokacin kiran ubangiji subhanahu wata'ala tambaya ta 39 malaki cewa hal yajuzu talabud du'a'i min al ahya shin ya halatta wani ya nemi wani daga cikin mutanen da suke a raye ci wani ina baran addu'a wani a taya ni addu'a wani ina buƙata a dan sa ni cikin addu'o'i shin haka ya halatta ko bai halatta ba malai ce amsa akan wannan tambaya yajuzu ya halatta talabud du'a'i min al ahya'i akan mutun ya nema wani daga cikin waɗanda suke raye akan ya taya shi addu'a kuma taya ka ne zai yi ba yi maka ba zai yi
anan za ka ga bawa ya muna na alaka tsakanin shi da ubangijin shi yana ga cewa shi kawai in yi addu'a za ta karbu ba ah kai ma yi za ka yi sannan kuma ka sa wasu su taya ka wannan wanda za su taya kan kuma da sharadi ya zamanto a ce rayayyu ne mali ya ce lal amwat ba matattu ba a kan wannan magana ubangiji subhanahu wataala yake magana ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama a lokacin da yake raye yake ce mishi wastaghfir li dhanbika ka nemi gafaran zunubanka kenan kai a karan kanka kama kanka addu'a yace walil mu'minina kuma ga mu'minai maza wal mu'minati da mu'minai mata wannan aya kenan tana mana nuni akan cewa zaka iya nema wa wani mai imani gafara allah subhanahu wataala ta hanyar ka taya shi addu'a ko kuma yana buƙatar wasu abubuwa a rayuwa ka taya shi addu'a Allah ya bashi wannan abu ko kuma yana fama da wata matsala ka taya shi addu'a Allah ya yi mishi wannan matsalar wannan kuma wani abu ne sananne a cikin duniyar musulunci da tarihin musulunci in karanta duka za ka ga irin haka mutum yana cikin wata damuwa ya ce wani a taya a sa mu cikin addu'a wani a taya ni addu'a wani kaza ba sharadi bane kuma zan taya ka addu'a dole sai ka kawo wani abu ka bani kenan wannan wani taimakokoniya ne tsakanin masu imani a karan kansu a dalilin haka ne ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ubangiji subhanahu wataala dukkan bawan da ya ajje kansa a ƙasa yayin sujada ko kuma ya daga hannayen shi ya lura cewa wani dan uwan shi ko na jini ko na addini yana cikin wata matsala ya ubangiji ka yayewa wani matsalan da yake ciki kai kana mishi addu'a a daidai lokacin da kai ma kuma mala'iku suna maka addu'a kaga wannan duka yana maka nuni akan cewa innamal mu'minuna ikhwatun ɗan uwantaka ne jibintan lamari ne almu'minu lilmu'mini kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'dan shashin su yana ƙarawa shashi ka taya ni addu'a in taya ka addu'a ki taya ni addu'a in taya ki addu'a ki taya ta addu'a ita ma ta taya ki wannan shine tsarin musulunci malike cewa fil hadisi yazo a cikin hadisi ingantacce a riwaya imam turmizi an rajulan darir albasari أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعوا الله أن يعافيني ادعوا الله أن يعافيني wani mutum wanda yake baya gani yazo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ma'aikin Allah ka roƙa mini Allah Allah ya bani lahiya ka roƙa mini Allah Allah ya bani lahiya bi ma'ana ka ga nan neman addu'a ce yayi a wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan babu laihi mutum zai iya neman wani daga cikin waɗanda suke raye akan ya taya shi addu'a wannan addini ya san da shi akwai dalile kuma akan haka tambaya ta 40 ma hiya wasitatur rasul sallallahu alaihi wasallama bi ma'ana tsakanin bayin Allah subhanahu wataala da ubangiji subhanahu wataala tsakanin bayi da ubangijin su wasita bi ma'ana tsanin da Allah ya sa tsakanin mu da shi ta bangaren biya a fahimtar da mu addini da isar da sako shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wani wasida ne wannan malai yake cewa wasitatur rasuli bimaana irin wasidar da manzon Allah yake da tsanin kasancewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsani a tsakanin bayi da su da ubangijin su hiya at-tablighu shine isar da sakon Allah Allah yake cewa ya ayyuhar rasulu ya kai wannan manzo ballig ka isar ma unzila ilayka min rabbik abinda aka safkar maka daga wajen ubangijin ka kenan isar da wannan sakon a dalilin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya tara al'umman duniya a cikin hajjin ban kwana da yayi ya ballagar da abinda zai ballagar yake cewa Allahumma shahad ya ubangiji ka shaida ya ubangiji ka shaida ya ubangiji ka shaida akan cewa wannan sakon da aka dora mini in zo in ma bayin Allah bayani ga yanda za su bauta maka Allah wannan sakon na isar da shi sannan kuma sahabbai sun bashi amsa suke cewa nashhadu annaka qad ballaghta lalle mun shaida akan cewa ya ma'aikin Allah ka isar da wannan sakon da aka baka akan ka isar da shi tambaya ta 41 malai yake cewa mimman natlubu shafa'atar rasul sallallahu alaihi wasallama abu ne tabbatacce cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama zai ceto to wannan ceton na manzon Allah daga wajen wa za mu neme shi kawai daga hannu zan yi in ce ya ma'aikin Allah ka cece ni ko kuma ya kamata in yi malaki cewa natlubu shafa'atar rasul sallallahu alaihi wasallama min Allah za mu nemi ceton annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a wajen Allah za mu nema bi ma'ana ba za ka ce manzon Allah ka cece ni ba sai dai ka ce ya ubangiji ka sanya ni cikin waɗanda manzon Allah zai ceta kaga anan wa ka roka ubangiji subhanahu wataala ka roka Allah ke cewa qul lillahi shafa'atu jami'a ka fada ka kara cewa ceto gaba ɗaya na Allah ne naga shi yake kebance wasu daga cikin bayi ya ba su izinin yin ceto sannan kuma ya kebance wasu bayi ya ba da izinin a cece su
Malik ya wa allama sallallahu alaihi wa sallam as-sahabiyya an yaqul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da wani sahabi akan ya ce Allahumma shaffi'hu fiyya ya ubangiji kai ka sanya shi yayi ceto a kaina kina sai dai ka ce ya ubangiji ka sanya ni cikin wadanda manzalla sallallahu alaihi wasallama zai cece su sannan kuma manzalla yake cewa inni khtaba'tu da'wati manzalla yake cewa na jinkirtar ko na boye ko nayi guzurin wata adda'ata wannan adda'ata za ta kasance shafa'atan ceto ne yawmal qiyamati a gobe kiyama liman mata min ummati la yushriku billahi shay'a ga dukkan mutumin da ya mutu a cikin al'ummata amma da sharadi baya shirka ga Allah nayi tanadin wannan addu'attawa gobe kiyama insha Allah zai kasance daga cikin wadanda zan ce ta daga kenan zaka nemi ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wajen Allah Allah shike bada dama ai ceto sannan kuma wannan ceton da zaka nema zaka neme shi ne daga wajen Allah ba daga wajen wani ba tambaya ta 41 malai ke cewa hal naqlubu shafa'ata min al ahya'i shin zamu nemi ceto daga wajen wasu mutane wanda suke gasunan a raye wani in mun ji lahira ka cece ni haka yana yiwa wani irin ceto ne zaka iya nema a wajen dan adam din da yake raye maliki ta naqlubu shafa'ata min al ahya'i fi umuri dunya zamu nemi ceto a wajen wadanda suke raye amma a cikin al'amura na rayuwar duniya wane je yayi ceto a bangare kaza wane je yayi ceto a bangare kaza wannan irin ceto na rayuwar duniya wani haƙƙin ka ya mallake ka biyo ta hanyar wane wannan abin da zai shine ceton to a bangaren da shahi abubuwan duniya wannan ana iya yi babu wani matsala shine ubangiji subhanahu wataala yake cewa man yashfa shafa'atan hasanatan duk mutumin da yayi ceto mai kyau bi ma'ana wani mutum ne haƙƙin shi ya mallake sai ka zamanto a matsayin mai ceto kaje kai kana da daman da zaka iya wannan abun nashi haƙƙin shi da ya mallaki kana iya huddo shi kaje ka huddo wannan haƙƙin nashi to wannan kai ceto kuma ceto mai kyau yanzu wannan ceton da kai mai kyau ya kullahu nasibun minha zaka samu wani kaso na lada a dalilin wannan ceton da kai wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan wanda kuma yayi wani ceto na banza bi ma'ana ga wasu abubuwa ne wanda bayyada haƙƙi akan abun ka shiga gaba kai ruwa kai tsaki kaje ka jayo wannan haƙin ka ba wannan abin ka bashi tarace ba haƙin shi bane ba kaga ceto ne kai amma ceto ne na banza ko kuma mutun ne ya odan wasu kayan da suke haramtattu bana aka rike su zaka iya zuwa kai kana da huska a wajen da zaka iya zuwa kai magana abada kuna makamancin wannan matakar dai mutum iya da haƙi akai to in ya zama to abin da ya odan misali abubuwa ne na kayan mai sai kaje kai ruwa kai tsaki ka shiga gaba aka amsu wannan kayan kaga wannan ya kullahu kiflun minha zaka samu wani bangare na zunubi akan wannan ceton da kai ai nasibun min wizriha zaka samu wani rabo na zunubi akan wannan ceton da kai haka kenan ceto kana biyu ne a cikin abin da ya halatta mutun iya da haƙi akai kaje kuma abu ne wanda yake ingantacce addini ya yarda da shi kaje ka mushi ceto wannan zaka samu lada akai amma idan ya zamanto abin addini bai yarda da shi ba ko kuma ai shi asalin ma bai cancanci abin ba sai kaje kai ceto a wannan bangaren to irin zunubin da zai samu kai ma sai ka samu kamasho manzala yake cewa ishfa'u tu'jaru ku yi ceto za ku samu lada akan wannan ceton da za ku yi to waɗannan duka suna mana magana akan ceton da ya shahi nan gidan duniya ne amma a nan duniya babu wani mutum rayuwa wanda zai meke yace ina cikin wanda za su yi ceto gobe kiyama zan cece ka wani wallahi rabban zace matakar ba qur'ani ya tabbatar da shi matakar ba hadisi ya tabbatar da shi ba yace zan cece ka hatta da wanda zai yi ceton ma bai san ba wane ne zai ceta sai an tayi gobe kiyama man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi sai da iznin Allah iznin yaushe za a bare shi sai an tayi can in banda waɗanda dalili ya tabbatar akan ta za su yi ceto wanda kai kuma ayo baka cikin su sannan kuma bayan haka nan idan ka je yin ceton ma hallau ubangiji ne zai zabi waɗanda za a ceta ba kai bane a radin kanka zaka ce zan ceci wani da wani da wani tambaya ta 43 malai ke cewa hal nazidu fi madhi ar-rasul sallallahu alaihi wasallama shin ya halatta a wuce gona da iri wajen
yaban manzalla sallallahu alaihi wasallam tunda dai kawai yabo ne za a yi haka in ya halatta ko bai halatta ba bai halatta ba maliki ce walla nazidu fi madhihi ba ma wuce gona da iri a cikin yaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda zaka ji ana dauko kalmomi wasu abubuwan suke haƙin Allah ne sai a jingina wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an kai magana sai a ce ayyaban manzon Allah ne yaban manzon Allah har a lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an samu irin su Hassan ibn Thabit wanda suke yaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba irin wannan yaban da muke gani a yau ba da ganga da gitar da piano da wane ne a kalmomi ne a cikin tsari kalmomi ne irin na waƙe masu kyau wanda ba su ci karo da manhohi na addini ba sannan kuma wanda suke yin su hallau waɗanda suka karantu ne a makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a daidai lokacin da a yau za ka ga mutumin da jahili ne fitik wataƙila mawaƙi ne ma kai tsaye ya rike ɗaya kuma wancan ɓangaren sai ka ga a kwaso abubuwa ana ta yi wanda ma anzalallahu biha min sultan daga ka kalla ka san ba addini ba ne ba ubangiji subhanahu wataala ya ruhu asiri Allah kare mu Allah kare mana aqidan mu maliki cewa la nazidu fi madhihi zaka yafi manzon Allah ibada ne dukkan ibada kuma tana da kaidi dukkan ibada tana da yanda ake yin ta ubangiji subhanahu wataala yake cewa kul ka hadi musu innama ana basharun ni dan adam ne mithlukum kwatam kwacin ku amma bambanci tsakanin ni da ku ubangiji ya muni fifikon da yuha ilayya ana yin wahayi zuwa gare ni annama ilahukum ilahun wahid cewa kawai abun bautan ku abun bauta ne guda ɗaya tal shine ubangiji subhanahu wataala ma'ana ta bangaren daraja da kima babu wani halittan da yake daraja annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama amma kuma haramun ne dan adam a yau yazo kawai jahili wanda bai san abubuwan da suka faru ba a cikin addini bai san irin abubuwan da addinin ya karantar ba haka kawai ya dauki mikro ya rika wadin abin da ya ga dama yana kidi yana rawa yana juyi yana abubuwa ubangiji subhanahu wataala ya kare mu Allah kiyaye Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tuturuni karku kuzuzutani kama adratin nasara Isa ibn Maryama kamar yadda nasarawa suka dauki annabi Isa dan Maryam suka kuzuzuta shi har suka kai shi matsayin cewa shi Allah ne Allah ya musu martani kai tsaye yace musu laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn Maryam Allah ce sun kafirta kaga ce a dan annabi ne komi ka hodi a komi iya da irin nashi haddi da Allah ya tsaida shi ko haza fa innama ana abdun mazalla yake cewa ni bawa ne fa qulu ku fada ku kara abdullahi wa rasuluhu ni bawan Allah ne manzon Allah ne ubangiji subhanahu wataala yake cewa subhanallazi asra bi abdihi sarki ya tabbata da ubangijin da yayi tahiya da ya ubangijin da ya doki bawan shi mana ya sakhara wasu mala'iku suka doke shi suka tahiya da shi bawa yace kuma ya sake cewa tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi albarakatun ubangiji sun yawaita wanda ya safkar da alfurqan alqur'ani ala abdihi akan bawan shi da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa faqulu ku fada cewa ni abdullahi bawan Allah ne manzon Allah ne da karku kai makura wajen yabona wanda almubalaghatu fil madhi wanda za ka ga a yau galibi za ka samu mutane suna yi kuma da sunan yaban manzon Allah ne ake da sauransu idan mutum zai ajje hankalin shi yayi tsoron Allah yayi magana da sunan abin da shi addini mutum nawa ne daga cikin waɗannan masu cewa suna yaban suke hudin kalimat shirkiya kalmomi na shirka kazamman kalmomi a lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama an samu irin wanda tazo take magana akan ta dauki haƙin Allah ta ba manzon Allah ce ku tsaida ta manzon Allah a lokacin ya mata tasfiya ya mata gyara aka ba tarbiya amma a yau zaka ga mutane kowa ya bigi gaban kanshi ana abin da aka ga dama Allah kyauta matashiya ta gaba wanda yake da alaka da tambaya ta 44 malaci al-shihadu wal wala'u wal hukm magana akan abin da ya shahi jihadi da magana akan abin da ya shahi al-wala shine jibinta lamari ko so sannan kuma wal hukm da abin da ya shahi hukunci tambaya ta 44 malaki ta ma hukmul jihadi fi sabilillah miye hukuncin yin jihadi dan daukaka tafarkin Allah subhanahu wataala a lokacin da aka samu sharuɗa da ka'idodi na jihadi sun tabbata sun cika malaci al-jihadu wajibun jihadi nan wajibi ne bil mali mutun yayi jihadi da dukiyar shi wan nafsi kai jihadi da ranka wal lisan kai jihadi da halshenka ta bangaren dukiya ina ake bukatar makaranta, ina ake bukatar tallafin abin da za a saya wa yara littattafan da za su yi karatu, irin ayyukan suke mashari'a khairiyya, abubuwan da za su taimaka wa jama'a su ta daga cikin duhu. Kauye kaza ana bukatan kaza, yi wani irin gudunmuwa kamata mu yi, wani irin mu dauki wani malami mu kai can mu dauki yau ne shi, ko kuma a je a dauko wani daga can kauyen a zo a karantar da shi da sauransu. Irin waɗannan ayyuka duka ana kiransu da suna jihadi, jihadi da dukiya, sannan kuma da ranka. Ya zama to ayyukan ibada da ake da ayyuka na bauta da ayyuka na taimakawa addini ku ne gaba gaba, litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Sannan kuma akwai jihadi da lisan, yin wa'azi, fadakarwa, yi wa mutane bayani akan abin da ya shafi addinin. Allah ke cewa infiru kuhuta khifafan, a matsayin kuna masu marasa yauni, wasiqalan ko kuma ma kuna da yaunin, wajahidu fi bi amwalikum ku yi jihadi da dukiyoyinku, wa anfusikum ku yi jihadi da ranku, fi sabilillahi dan daukaka tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan duk irin yanayin da kuka tsanci kanku kuhutaku, ko kuna da yauni ko ba ku da yauni, ko akwai ko babu. Manzo Allah ke cewa jahidul mushrikina, ku yi jihadi ku yaki mushrikai, bi amwalikum da dukiyaku, wa anfusikum da rayukanku, wa alsinatikum da abin da halshanku. Wannan riwaya ce sahihiya, tana cikin sunan na Abi Dawud. Wannan bangaren da ya shahi jihadi kenan, sannan kuma sharuɗa da ka'idodin da jihadi ya aje, wanda irin su hadisin Mu'az bin Madallah ke cewa in ka tahi zuwa gare su, falyakun awwal ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kaza da sauran bayanan da suke cikin wancan hadisi. Sannan tambaya ta 45 Malik ke cewa ma huwal wala'u, me ake cewa alwala, jibintan lamari ko kuma so, ko ba da kariya, ko ba da taimako. Malik ce jawab amsa ita ce alwala'u huwa alhubbu, shine so, wan nusra da ba da kariya. Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd, mu'minai maza da mu'minai mata shashan su majibinta ne ga shashi, shashan su masoya ne ga shashi. Wajibi ne a matsayin ka na mai imani ka so dan uwanka mai imani, wajibi ne a matsayin ka ta mai imani ka so yar uwanki mai imani. Kar wani abin da bai taka kara kare a cikin rayuwa ba ya sa ku ta rikici kuna ta husuma, ya zamanto kun barar da asali daga cikin usul na addini, wanda ita ce wannan soyayya tsakanin masu imani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan, mu'mini alaka tsakanin shi da mu'mini dan uwan shi kal-bunyani kaman gini ne, wannan ginin kuma yashuddu ba'dahu ba'dan, shashin shi yana karawa shashin shi karhi. To ina ga insha Allah ta'ala tambaya ta 45 kenan mun tsaya karshen ta, zamu tashi 46 kasancewar lokaci yayi. Ubangiji subhanahu wataala ya amfanar da mu da abin da muka saurara, na aiki Allah ba mu iko aikatawa, na hali kuma Allah ba mu iko halwa. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa assalamu alaikum wa rahmatullah.